الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأن الله تبارك وتعالى لدك وندن جنيه مما لكن قواد قومي قبادها واندي ساكي قدر حدورم وانا يمتشن ران العربة ترغوة شعبان شكرة تدود دلي حدود 36 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 5 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun zo karshen sura ta 18 a bangaren lissafi suratul Kahf yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sura ta 19 suratul Maryam kafin darasi ne uba da fi idan da tambayoyi suka iya gabata ita mu'anaka abu ce wadda ta halatta domin akwai nassi akan haka amma galibi ita mu'anaka tana kasancewa ne ga mutanen da suka jima ba su ga juna ba musamman mutum ya yi bulaguro ya dawo to a wannan lokaci ba laifi ma'ana kuka rungumi juna domin murna da jin daɗi akan haɗawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yau ita wannan mu'anaka asalinta halaka ce akwai hadisi akan haka don haka wani malami ya wallafa wani littafi akan wato shine sallama da mu'anaka da maganar tsayawa wani da maganar tashi in wani ya zo wuri akan waɗannan masail din gaba ɗaya ya tattara su illa kasancewar ita mu'anaka dadi da musafaha ma'ana haɗa hannu a gaisa to ita mu'anaka tana da asali an gane amma galibi abinda take kasancewa ga mutumin da kuka jima ba ku haɗu ba shine akan yi mu'anaka na'am
malami ne ko ce
na'am
kawo mutum ne ya zo masallaci bayan magariba ko yana da tafkar sai kuma wani shigo yana karatu da dogon murya shekara da shi kamata ya ko kuma bai mutum karatu
to me ya haɗa ka da shi kai da kake azkar shi ba a buƙatar a cikin masallaci mutum in karatun Al-Qur'ani zai yi ya ringa ɗaga murya don kada ka shawwasha wasu masu ibada don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi wanda yana cikin muwaddata da Imam Malik manzon Allah ya yi hani kada junanmu ya bayyana ma juna karatun Al-Qur'ani musamman lokacin da aka zo masallaci wasu suna nafilfili wasu suna ambaton Allah wasu suna wata ibadar su to anan bayyana cewa wani ya zo ya zauna yana karatun Al-Qur'ani yana da gaskiya wannan kwata-kwata baya dacewa saboda muhallin ba naka bane na kai kadai wuri ne na jama'a wanda kowa ya zo domin yayin ibada dan haka ba a buƙatar wani ya ringa dauka kamuriya daga mara karatun Al-Qur'ani a wannan lokaci na'am
ne ko tsin jingina da ake bayarwa kamar ta gona
jingina ta me
kamar ta gona sai ta yi wani
jingina bai ke banta ba da gona duk wani abu mai sunan dukiya ya halatta a bada shi a matsayin jingina jingina ita kamar matsayin garanti ne kake badawa in kana buƙatar a baka bashi shi wanda zai baka bashi bai amince da kai ba to a wannan lokaci yakan iya cewa ba zan baka ba sai ka bani jinginar wani abu in baka dawo min da kudi na to ga ta hanyar zan fitar da kudade na to dan haka wannan babu bambanci tsakanin gona da sauran abubuwa waɗanda suke masu sunan dukiya illa kasancewar kayan jingina baya halatta wanda ya karbi jingina yayi amfani da su an gane ku baya halatta yayi amfani da su dole sai da izinin shi wanda ya bada jingina kuma in ya kasance sharadi ne cewa ba za ka karbi jinginar gona sai in zai baka izinin ka noma ta to wannan kwata-kwata baya halatta domin bashi ne wanda yake ya janyo amfani shi kuma duk bashin da zai janyo amfani wannan riba ne haramun ne an gane ko dan haka idan ka ba mutum jinginar gona to gona ya jingina wannan gona kai ne ita baka da yancin da zaka sayar da ita ko kai kyauta da ita ko kai sadaka da ita dole sai ka biya shi haƙƙin shi idan ka biya shi haƙƙin sa to gona ta zama taka abinda kake so sai kai da ita lokacin da kuka kayyade zaka dawo masa da kudaden sa in lokacin yayi baka dawo ba to yana da yancin da zai kai ƙara a sayar da wannan gona a biya shi haƙƙin shi in wani abu ya rage in an biya shi haƙƙin shi a dawo maka da haƙƙin ka in kuma kasancewar kudin gonar gaba ɗaya bai kai haƙƙinsa ba to sai a biya shi sannan kuma ya biyo ka sauran abin da ya rage na'am alaikum salam kamar ni sai a kai kamar kaka wai misali mutum yana cikin sallah sai hajijiya ta ruhu masa hankalinsa ya dan gushe bai san inda kanshi yake zuwa dan jimawa sai ya dawo cikin hayyacinsa yanke sallah zai yi je ya sake arwallah ko kuma ci gaba da sallah zai yi idan lokaci ne takaitacce a irin wannan hajijiya ba maganar ya yanke sallah ci gaba da sallah zai yi idan ya dawo cikin hayyacinsa an gane ko ci gaba zai yi amma in al'amari ya tsawaita kamar misali mutum ya samu suma a cikin sallah to wannan kwata-kwata sai ya sake arwallah saboda hankali ya riga ya gushe wannan malamai sun kiyasta shi ne akan bacci domin bacci da aka nuna manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana daga cikin abubuwan da ke warware arwallah kamar yadda yake cikin wasu hadisai saboda kasancewar hankali yana gushewa idan hankali ya gushe ko ba maganar arwallah to amma ita hajijiya da take dan zawwa abu ne wanda yake zawwa lokaci takaitacce ya gushe wani gun duka ba ta wuce sai gun zuwa 10 ko 15 ko 30 ko zuwa minti guda in ma ta yi yawa sananin yawan take kenan a irin wannan ba maganar mutum ya yanke sallah ci gaba da sallah zai yi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo ƙarshen suratul kahf wanda aya ta ƙarshe a cikin surar aya ce wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke umarnin manzansa cewa ya bayyana ma jama'a matsayinsa wanda kasancewar kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa wannan kaskanta kai ne kankanta kai ne Allah yake karantar da manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid Ubangiji ta'ala yace ce da su inna ma ana basharun kusan da cewa ni dai wato dan adam ne bashar suna ne na dan adam dan adam ya samu wannan suna cewa bashar domin fatar jikinsa a bayyana take domin asalin kalimar an ciro ta ne daga albashara idan aka ce albashara fata wanda babu gashi a jikinta domin fatar dan adam a bayyana take sabani ga ta dabbobi to dan haka ake ce masa bashar shine Ubangiji Ta'ala yace kul innama ana basharu ce da su ku san da cewa ni ne wato dan adam ne mislukum kuma tamkar ku an gane ku kaga wannan mislukum wannan ta'kidi ne karfafawa ne ku san da cewa ni dan adam ne in aka ce dan adam ka fahimci menene dan adam in aka ce dan adam wanda baya iya kulla ma kansa wata tsiya ne ya janyo ma kansa amfani ko ya ije ma kansa cutarwa wanda yake ci yake sha yake ba wali yake bayan gari wanda kuma an same shi ta hanyar uwa da uba kamar yanda aka samar kowa daga cikin ƴaƴan adam banda annabi Isa alaihi salam shi kadai ne dan Allah ya nuna kudirarsa Allah ya samar da shi da uwa ba tare da uba ba kamar yanda Hawwa aka samar da ita da uba amma ba tare da uwa ba domin daga kashin hakarkarin Adam Allah ya halice ta kamar yanda kuma shi Adam kin shine ma mafi mamaki ba uwa ba uba Allah ya samar da shi to shine sai aka karfafa mana zancen aka ce mislukum ni dan Adam ne tamkar ku me yake nihi da tamkar ku kenan ta bangaren halitta yanda kowa daga cikin mu ta hanyar uwa da uba aka samar da shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yanda muke ci muke sha muke zuwa kasuwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda in rashin lafiya ta same mu ba mu isa ba mu yayi ma kanmu wanda kuma ba mu isa ba mu janyo ma kanmu amfani daidai da misqalar zarra haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko ta bangaren halitta dan adam ne wanda irin waɗannan ayoyi sun maimaito a cikin alqur'ani kafiran farko suna kalubalantar manzannin Allah ta hanyar wulakantawa da kaskantawa saboda wai su a iya wai tunanin su bai dace ba a ce manzo a aiko dan adam ba mala'ika ba an gane ko dan haka su wannan tunani ne wanda kuma tsabar wauta ce da jahilci su suna ganin dan adam bai dace ba a aiko shi a matsayin manzo sai dai a turo da mala'ika dan haka in ka koma cikin suratul wannan suratul mu'minun zaka yi suna cewa ma hadha illa basharun mithluna ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabu wannan wanda yake da'awar manzanci bai zamanto ba face dan adam ne tamkar mu yana ci daga abin da muke ci yana sha daga abin da muke sha yaya zai zo ya ce mana shi manzo ne Allah ya turo shi kamar yanda a can cikin suratul kamar suke cewa a basharan minna wahidan nattabi'u inna idhal fi dhalalin wasur yanzu kawai dan adam daga cikin mu ya fito ya ce manzo ne haka kawai mu gaskata shi mu bi shi suka ce in har mun bi shi akan abin da yake da'awa na manzanci lalle muna cikin bata wasu ur da tabin hankali yaya za a huye ya huto daga cikin mu kawai ya ce wai shi mun zo ne Allah ya turo shi to wannan tsabar wauta ce da jahilci an gane ko to dan haka sai Allah ya maida musu martani a wurare daban-daban ubangiji ta'ala yake fada a can cikin suratul furqan ubangiji ta'ala yake cewa wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq gabaninka ba mu turo da wani manzo daga cikin manzannin mu face wannan manzo yana cin abinci kuma yana sha sannan kuma yana tafiya kasuwa kamar yanda kowa yake zuwa an gane ko to amma duk wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan adam bane ba dole ya nema masa wani matsayi wanda yake na daba dole ya nima masa wani matsayi in ma ya ce mala'ika ne idan ya ce mala'ika ne sai mu ce kariya kake domin Allah ya karyatar da kai da nassi na alqur'ani kulla aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya kuma ubangiji ta'ala ya fada wa qalu laula unzila alayhi malak ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينزل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون كما haka can ubangiji ta'ala yace kullau kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mukmadinnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. To amma ƴaƴan adam ne suke rayuwa a ban kasa, yaya za a turo manzo a matsayin mala'ika, yaya za a turo mala'ika a matsayin manzo? Wa yake da idaniyar da zai iya ganin mala'ika a cikin mu? Hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama rayuwarsa kwata-kwata, su biyu kadai ya ga Jibrilu alaihi salam akan sifar yanda Allah ya halicce shi. Daya a farkon zawar wahayi, kamar yanda hadisi yake cikin kitabu Badi'ul Wahyi a cikin Sahihul Bukhari. A nan kogon Hira, zawwa ta farko da Jibrilu ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zo masa a sifarsa ta mala'ika yanda Allah ya halicce shi. Fuffukensa ya toshe magudan rana da mafadarta. Manzon Allah ya furgita, ya razana, ya fadi yana sume. A lokacin da ya falfado ya koma gida wajen matar shi Khadija, yake cewa zammiluni zammiluni, a wata riwaya dastiruni dastiruni, yace kulillibe ni kulillibe ni. Aka lillibe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu kirkata yake. Dan haka Allah ya masa lakabi ya ayyuhal muzammil, sannan kuma ya kiraye shi ya ayyuhal mudassir. A lokacin da ya falfado sai yake ce ma Khadija, Allah ya kara mata yadda, walaqad kashitu ala nafsi, manzo Allah ya ce wallahi naji tsoron halaka a kaina. Tace kalla lai yukhziyaka Allahu abada, tace ba yanda za a yi har abada Allah ya kaskanta ka, domin kai mutun ne kana taimaka ma wanda yake mabukaci, kana sadar da zumunta, sannan kana daukan nauyin bako, ma'ana kana girmama bako, kai ka shirya masa abinci da sauransu. Sun sani tun a jahiliya duk mutumin da ya kiyaye waɗannan al'amura guda hudu ba yanda za a yi ya kaskanta. To wannan fa ganin mala'ika ne ya furgitar da shi manzon Allah, ya ji tsoron halaka a kan shi. Shine Allah yake faɗa, yake cewa walaqad ra'ahu bi ufuqin mubin, sannan gani na biyu a daren da aka tafi saman bakwai da shi, a nan gindin wata itaciya wadda ake kiranta sidratul muntaha. A nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Jibrilu gani na biyu akan yanda Allah ya halicce shi. A wannan lokaci ya baje fuka-fukansa 600. Manzon Allah ya ce kowane fuffuke daya zai iya toshe magudan rana da mafadarta. Shine Allah yake hakaito mana a cikin suratul Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. An gane ku? Dan haka su tsabar wauta ce da rashin hankali, wai ba za a turo dan adam a matsayin manzo sai dai a turo mala'ika. Dan haka suke cewa ai mutun ne tamkar mu. Su ta hanyar kenan izgini ne da ba'a da nuna cewa bai dace ba a turo shi a matsayin manzo. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren halitta dan adam ne, domin an same shi ta hanyar uwa da uba, mahaifinsa Abdullahi, mahaifiyarsa Amina. An gane ku? Yana ci yana sha irin yanda kowa yake ci yake sha, yana rashin lafiya irin yanda muke rashin lafiya, ban ma rashin lafiya shi ta linkata mu, domin shi in za a dora masa rashin lafiya linka masa yake, kamar yanda hadisi ne sahihi Abdullahi dan Mas'ud ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana masassara sai karkarwa yake, yace ya Rasulullahi amma baka da lafiya? Manzon Allah yace kware. Yace ya Rasulullahi amma ku in kuna rashin lafiya ku annabawan Allah linka muku ake? Manzon Allah yace kware, linka mana ake, kuma in an linka mana rashin lafiya wajen lada kuma a linka mana. Annabawan Allah su suka fi kowa tsananin jarrabawa, kamar yadda manzon Allah yake faɗa, ashaddun nasi bala'an al-anbiya, waɗanda suka fi kowa tsananin bala'i wanda Allah yake dora ma bayinsa su ne annabawan Allah. To kaga yana rashin lafiya irin yadda kowa yake, kuma yana zuwa kasuwa kamar yadda kowa yake tafiya kasuwa, kamar yadda hadisi sun gabata a darasinmu na Sahihul Bukhari a cikin kitabul Buyu. Sannan yadda muke mantuwa shi ma yana mantuwa, yadda kuma ba mu san gaibu ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma a karan kanshi bai san gaibu ba, sai in Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi. Dan haka shi da kansa Ubangiji ta'ala ya ce ga ya musu, qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani yasu, in ana illa nabiyun wa bashirun liqaumin yu'minun. Ubangiji ta'ala yace ce da su ni bana iya mallaka ma kaina ije wata cuta ko yayi ta wala nafa'an ku janyo ma kaina wani amfani illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, da a ce na san gaibu, lastaktsartu min al-khairi, manzo Allah yace da na yawaita ma kaina al-khairi, wama massani yasu, yace da duk wata mugunta ba ta shafe ni ba. Ina attabi'u illa ma yuhwanan wala a'lamu al-ghaibu, lastaktsartu min al-khairi wama massani yasu, in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Ni ban zaman tuba face ni gargadi ne da gidan wuta ga duk wanda ya kangare ma ubangijinsa, kuma ni mai bada albashir ne da gidan aljanna ga waɗanda suke imani da ubangijin su su yi imani da manzanninsa. To dan haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa innama ana basharun an saka matan sauna fa idza nasitu fadhkuruni, kusan da cewa ni dai dan adam ne ina mantuwa irin yanda kuke mantuwa. Manzo Allah yace inna manta, yace ku tunatar da ni kamar yanda yayi mantuwa a cikin sallah. To dan haka shine anan Ubangiji ta'ala yace masa kulce da su inna ma ana basharun mislukum, kusan da cewa ni dai dan adam ne tamkar ku ta bangaren halitta, bambanci na da ku yuha ilayya, ni ana min wahayi. An gane ku? Ta wannan hanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiri kowa a cikin halittu, darajar shi ta fifici duk wata daraja ta masu daraja wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya musu. Wanda dai Allah da ya halicci halittunsa ya fifita junanmu akan juna, wanda Allah ya fifita daga cikin halittunsa Allah ya fifita ƴaƴan Adam akan aljannu, kamar yanda Allah ya faɗa wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Ƴaƴan Adam Allah ya darjanta su, ko da ba musulmi bane Allah ya darjanta dan Adam, domin dan Adam in ya mutu bai halatta ko arni ne a burgawar shi sun tsaye suna ci ko kuma tana wari akan titi, dole ayi rami abin ne shi, kamar yanda baban Aliyu da ya mutu manzon Allah ya ce masa je ka kai rami ka binne shi. Aliyu ya ce ya rasulullahi arni ne fa kafiri ne, manzon Allah ya ce masa je ka kai rami ka binne shi, in ka binne shi ka zo ka fada mu. Wannan yana nuna dan Adam ko da ba musulmi bane yana da daraja. To dan haka a cikin ƴaƴan Adam Ubangiji ta'ala sai ya fifita annabawa da manzanni, su suka fi kowa daraja a cikin ƴaƴan Adam. Haka daga cikin annabawan da manzanni Ubangiji ta'ala sai ya ware guda biyar waɗanda ake kiran su ulul azmi minar rusul. An gane ku? Annabi Nuhu alaihi salam, sannan Annabi Ibrahim, sannan Annabi Musa, sannan Annabi Isa, sannan fiyayyen halitta cikamakin annabawa da manzanni. Wannan kenan in ka jera su akan kenan abin da ya shafi kenan tarihin zawwarsu. Annabi Nuhu ya gabaci Annabi Ibrahim, sannan Ibrahim ya gabaci Annabi Musa, Annabi Musa ya gabaci Annabi Isa, sannan Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu shine cikamakin annabawa. Amma in wajen daraja ne, farko shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan Annabi Ibrahim alaihi salam, sannan Annabi Musa alaihi salam, sannan Annabi Isa alaihi salam, sannan Annabi Nuhu. Haka Allah ya jero su, an gane ku? A can cikin suratul Ahzab da cikin suratul Shura, waɗannan su ne ake kiran su ulul azmi minar rusul. To a cikin biyar din ma Ubangiji ta'ala sai ya zabi daya daya, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen halitta. An gane ku? Dan haka kenan shine yace yuha ilayya ana mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid, cewa abun bautar ku, ma'ana Allahn da ya cancanta ku bauta masa, ilahun abun bauta ne wahidun makadaici wanda ba shi da abokin tarayya. Idan aka ce al-ilah bi ma'ana al-ma'bud, kenan wanda ya cancanta a bauta masa bauta wadda take ta gaskiya. Annama ilahukum, kusan da cewa abun bautar ku ilahun abun bauta ne wahidun wanda yake daya daya. Ubangiji ta'ala sai ya ce faman kana yarju liqa rabbihi, duk wanda ya kasance na kaunar haduwa da ubangijinsa yana mai tanada masa aljanna a gobe kiyama. Fali ya amal amalan saliha, ya aikata aiki na kwarai. An gane ku? Ko ka ce faman kana yarju liqa rabbihi, duk wanda ya kasance yana tsoron haduwa da ubangijinsa kada wuta ta zamanto makomarsa. Domin lafazin yarju an ciro shi ne daga arraja. Arraja yana daga cikin zawatul abdad, yana daukan ma'anar al'amal, wato shine kwadai da muri. Sannan yakan dauki ma'anar al-khawf, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa kuma annubiha al-aya. Innal ladina la yarjuna liqa'ana, wadanda ba sa tsoron haduwa da mu. Kaga anan menene ma'anarsa? Tsoro kenan. Don haka anan in ma ka fassara shi faman kana yarju liqa'a rabbihi, duk wanda ya zamanto yana kaunar haduwa da ubangijinsa yana mai tanada masa aljanna. Ko kuma duk wanda ya zamanto yana tsoron haduwa da ubangijinsa kada wuta ta zamanto makomarsa. Fali ya amal amalan saliha, Ubangiji Ta'ala ya ce ya aikata aiki na kwarai. Aiki na kwarai ba tare da ilimi ba yana kasancewa? Ba yanda za a iya kasance. Sannan menene ainihin ilimi? Hakikanin ilimi shine Al-Qur'ani da Sunna. Duk abinda zaka aikata na ibada ya zamanto ka aikata shi ne a ilmanci, ma'ana akan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In an aikata shi akan haka ne zai iya karɓa sunan al'amalus salih. Sannan sai ya ce wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kada ya daidaita wani da bautar ubangijinsa, ma'ana kada ya yi shirka da ubangijinsa. Ka tsarkake niyya kai dan Allah, karka yi dan wani ya gani ya yaba, ko dan wani ya ji ya faɗa, ko dan neman wani amfani na duniya. Duk abin da zaka aikata mai sunan ibada ka yi dan Allah, ka nemi sakamakon ubangiji subhanahu wa ta'ala gobe kiyama akan aikinka. Dan haka bayani ya gabata, wannan aya ita ce ayar da take tabbatar da duk wani aiki mai sunan ibada baya karbuwa a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya cika waɗannan sharuɗa biyu. Sharadi na farko wato shine yi dan Allah, dan haka sai yace wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Sharadi na biyu shine al-mutaba'a, koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka bi shi sau da kafa. Duk abinda zaka aikata na ibada ka tambaya yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata kaza, menene hukuncin sa. Dan haka tun anan mun wuce a cikin aqdari yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi wa yas'ala al-ulama'a wa yaqtadiya bil muttabi'in li sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Kenan wannan aya ta kunshi sharuɗa waɗanda suke na karbar ibada, kenan al-ikhlas wal mutaba'a. Kenan ikhlasi ya fito a karkashin wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Sannan al-mutaba'a ita ko ta fito a karkashin kenan fali ya amal amalan saliha, ya aikata aiki na kwarai. Dan haka in ɗaya ya ratse daga cikin waɗannan sharuɗa to ibada ba za ta samu karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ita wannan sura, sura ce wadda take ma'abuciya albarka, wanda akwai hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka zo suna nuna fadla game da wannan sura. Ɗaya daga cikinsu hadisin da ke cikin sahihu Muslim, riwaya ta Abu Darda, Allah ya kara masa yadda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fara cewa duk mutumin da ya haddace ayoyi goma na farkon suratul kahf, usima min fitnatil masihid dajjal, za a bashi tsaro da kariya dangane da fitina ta almasihud dajjal. Koda Allah ya kaddara zamaninsa ya riski zamanin dajjal, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bashi tsaro da kariya game da wannan fitina. Duk mutumin da ya haddace ayoyi goma na farkon kenan suratul kahf. Me ake nihi da haddacewa? Ka haddace su kuma ka ringa yawan maimaitawa kana karantawa. Wannan kuma bai kebanta ba da ranar Juma'a, tare da cewa akwai hadisai waɗanda sun inganta dangane da karanta suratul kahf a ranar Juma'a, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin wato sahibu targhib wa tarhib riwaya ta Abu Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala man qara'a suratal kahf fi yawmi al-jumu'a aba'a lahu min an-nuri ma baina al-jumu'atayn maza Allah yake cewa duk wanda ya karanta suratul kahf a ranar jumu'a wato ubangiji ta'ala zai haskaka masa haske tun daga wannan jumu'a zuwa jumu'a na zawa tsakanin waɗannan jumu'a guda biyu ubangiji subhanahu wata'ala zai haskaka masa haske wanda yake da imani idan mutum ya karanta suratul kahf a ranar jumu'a sannan kuma haka hadisi ya zo hadisi ne mauquf daga Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda tare da cewa hukuncin hadisi ne al-marfu Abu Sa'id yake cewa man qara'a suratal kahf lailatal jumu'a aba'a lahu min an-nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq duk wanda ya karanta suratul kahf daren jumu'a wato ubangiji ta'ala zai haskaka masa haske tun daga inda yake har zuwa Ka'aba tsakaninka da Ka'aba ubangiji subhanahu wata'ala zai haskaka wani haske na musamman duk inda kake a fadin duniya wannan hadisi gaba ɗayan su sun inganta na karanta suratul kahf gaba ɗayanta imma a daren jumu'a ko kuma a ranar jumu'a an gane ko amma wanda yazo akan samun tsaro da kariya game da fitinar dajjal shine haddace ayoyi 10 na farkon suratul kahf za mu tashi kenan sura ta gaba surar da zamu tashi ita ce suratu maryam wanda ita wannan sura haka ta samu wannan suna a cikin dukkan masahib wadanda aka rubuta haka a cikin littattafan tafsir duk inda ka koma zaka samu sunan wannan sura ta 19 suratu maryam duk da cewa ambatanta da wannan suna ya zo a cikin hadisi wanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da al-Imam Tabarani ya rawaito da al-Imam Daylami da Abu Nu'aym al-Asbahani da al-Hakim daga Abu Bakar ibn Abdullah ibn Abi Maryam al-Ghassani daga mahaifinsa daga kakansa shine Abu Maryam ke cewa na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na ce masa ya manzon Allah innahu wulidtu liyal laila jariya ya rasulullahi a daren jiya an haifa mun diya kala sai ya ce wal laila unzilat alayya suratu maryam kaga ko a daren jiya aka saukar mun da suratu maryam manzon Allah sai ya ce masa fasalliha maryam diyar da aka haifa maka sanya mata suna maryam dan haka sai ake masa kinaya ake ce masa Abu Maryam kuma ya shahara da wannan kinaya tashi to amma tare da cewa hadisin bai inganta ba inda ya inganta zai zama dalili ne wanda ita wannan sura kenan tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana kiranta da wannan suna illa kasancewar duk masahib kin da aka rubuta tun zamanin sahabbai da tattabai waɗanda suke nan tafsir kowanne ka koma zaka samu wannan sura sunanta suratu maryam an samu abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yana kiranta da suratu kaf wannan suratu kaf haya ayin sa haka yake kiranta haka kuma yake cikin sahihul bukhari a cikin kitabul tafsir cewa sura sunanta suratu kaf haya ayin sa wannan sura a wajen jumhurin malamai sura ce makkiya ma'ana sura ce wadda ta sauka kafin hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina wanda bayani ya maimaitu ba so dai ba so biyu ba daga cikin maganganun uku na malamai game da tantance sura al-makkiya da sura al-madaniya magana wadda take mirin jaye duk surar da ta sauka kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'an a Makka ta sauka ko a Madina ko a wani gari to wannan sura ita ce ake kiranta makkiya in dai kafin hijira ta sauka duk surar da ta sauka bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina ko a Makka ta sauka wannan sura ita ce ake kiranta madaniya. To dan haka wannan sura sura ce makkiya, sannan ita wannan sura a jerin saukar surori na alqur'ani sura ce ta 44, ta sauka bayan suratul fatir, sannan kuma ta sauka kafin suratul baha. Sababin abin da yasa aka ambace ta da suratul maryam, saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya fadada labarin maryam alaiha salam da danta annabi isa alaihi salam, wato a cikin wannan sura, kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya fadada wato bayani game da maryam alaiha salam da danta annabi isa a cikin suratul ali imran. An gane ko? Dan haka ita wannan sura aka ambace ta da sunan suratul maryam, saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsawaita bayani akan labarin maryam da danta annabi isa. Sannan adadin ayoyin ita wannan sura, kamar yadda malaman madina suka kilga da su da na makka sun kilga cewa wannan sura tana da ayat 99, ma'ana da riba daya, tare da cewa malaman sham da malaman kufa su kuma sun kilga cewa tana da ayoyi 98, ma'ana goniya 98 da riba 2. Ita wannan sura wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita saboda wasu manufofi daban-daban. Manufa ta farko shine wannan sura ta sauka domin maida martani ga Yahudawa waɗanda suka yi wata mummunar fada game da Maryam alaiha salam, wato da danta annabi Isa. Domin a cikin aqidar Yahudu, Maryam alaiha salam a matsayinta a wajensu mazinaciya ce, wal iyazu billah. Annabi Isa abinda yake a cikin aqidar Yahudu cewa da zina ne. Dan haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan sura domin maida musu martani, wanda annabi Isa aya ce daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan Allah ya nuna kudurarsa ya samar da annabi Isa da uwa ba tare da uba ba, kamar yadda bayani zai zo. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da wato shine nuna mana matsayin annabawan Allah da manzanni da kuma waɗanda suke mabiyansu. An gane ko? Ubangiji ta'ala ke nuna mana annabawansa ɗaya bayan ɗaya da manzanni waɗanda ya turo, kamar yadda bayani a kansu zai zo nan gaba. Sannan kuma surar sai ta ci gaba da bayani ga nuna mana cewa wasu daga cikin zuri'ar annabawa da makusantansu sai aka wayi gari suka karkace ma tafarkin da annabawan Allah suka zo da shi. Su ne kenan ahalul kitabi da mushrikai suka zo da wata kalima wadda take mummuna, shine jingina ma ubangiji subhanahu wa ta'ala da. Dan haka mushrikai kuma suka yi inkarin tashin alkiyama, kamar yadda su ma ɗan mushrik suka tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala da, suka ce annabi Isa da ne na Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maida musu martani a cikin sura. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da nuna mana matsayin alqur'ani, cewa alqur'ani mai bada albishir ne game da gidan aljanna ga duk wanda ya kaskata shi ya aiki da abin da ya kunsa. Sannan kuma alqur'ani mai gargadi ne game da gidan wuta ga duk wanda ya bishire masa, kuma cewa shi wannan alqur'ani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa shi wato akan halishin jama'a, ma'ana abu ne wanda Allah ya sauƙaƙa shi a wajen karanta shi da haddace shi. Sannan kuma surar ta ci gaba da yin gargadi game da abin da ya samu al'ummun da suka gabata na hukuma da azaba waɗanda suka karyata manzannin Allah, cewa waɗannan al'umma ta baya su ma zai iya samu su. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani akan karamcin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma annabi Zakariya alaihi salam, lokacin bayan shekaru sun tura matar shi daman ba ta aihuwa, yayi addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da ɗa. Sannan kuma ubangiji ta'ala kuma ya nuna mana wata karama ta Maryam alaiha salam, yanda ta zo da wani abu wanda yake gagara koyo, yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gudanar da wasu abubuwa ga Maryam alaiha salam, wanda wannan kuma shimfiɗa ce game da annabta ta annabi Isa alaihi salam. Sannan kuma surar sai ta ci gaba da bayani game da siffanta aljanna da waɗanda suka cancanta a shigar da su aljanna a ranar kiyama. Sannan kuma surar sai ta ci gaba da bayani game da hakaitu maganganu na waɗanda suke inkarin tashi bayan mutuwa. An gane ko waɗanda suke nuna ma musulmi cewa kamar yanda a nan duniya su suke da matsayi, a gobe kiyama ma su suke da matsayi, wai in har ma kiyamar ta tabbata. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da alƙawarin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ma manzansa na bashi nasara akan makiyansa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبنجي تعالى كيف أدى كاف ها يا عين صاد وتودنا حرفا نببقو كمرين دبياني يغباتا معلمي سني مغنغنو كسن فدا تلاتين كي أقوي كما دمي الله يكي نفي دئرن ودنا حرفا نببقو tare da cewa kowace fada daga cikin fadar maganganun babu wata madogara da za a iya dogara zuwa gare ta. Babu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna cewa ga abinda Allah yake nihi da waɗannan harufa. Dan haka magana mai rinjaye a cikin dukkan maganganun malamai suka ce Ubangiji ta'ala na buɗa wasu surori daga cikin surorin Alkur'ani da waɗannan harufa na babbaku domin nuna gagara ta Al-Qur'ani, cewa Al-Qur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yare ne wanda yake na Larabci, wanda kuma ya kalubalanci wato Laraba wanda ba su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ga ya harufa ne waɗanda suke maganganu da su amma sun kasa fahimtar me ake nihi da su. Wannan nuna kenan gagara ne ta Al-Qur'ani, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kan zo da waɗannan wato harufa. Don haka abu wanda yake mafi sauki ka ce Allah shi ne masani game da abin da yake nihi da waɗannan harufa shi ne Ubangiji ta'ala ya ce zikiru rahmati rabbika, wato wannan littafi wanda muke karanta maka. Ubangiji ta'ala ya ce zikiru rahmati rabbika, wato ambatan jin kan Ubangijinka ne abdahu ga bawansa mai suna Zakariya. A gane ko? Ma'ana wannan sura da muke karanta maka Ubangiji ta'ala ya ce ambatan wato jin kan Ubangijinka ne ga bawansa mai suna Zakariya. Nan kenan zikiru mubtada wannan khabar ne na mubtada wanda an shahi kenan mubtada mubtada kin mahzuf ne in zaka kaddara hadha alladhi natluhu alayka wannan abu da muke karanta maka kenan zikiru rahmati rabbika ambato ne na jin kan ubangijinka abdahu gabawan sa zakariya mai suna zakariya ibna da rabbahu yayin da shi zakariya alaihi salam ya kirayi ubangijinsa nida'an khafiya wato kira wanda yake boyayye wanda asalin kalima ta annida a yare wanda yake na larabci wato shine kira kuma tare da daukaka murya an gane ko kira wanda kuma ya kunshi akwai daukaka murya kamar yanda yace wanada kuma rabbuhuma alam anhakuma antilkum ash-shajara wa kullu kuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin asalin kenan annida shine kira wato tare da daukaka murya shine ubangiji ta'ala yake cewa wa mathalul ladina kafaru kama thalil ladhi yanqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a to dan haka anan sai aka kayyade aka ce izna da rabbahu yayin da ya kirayi ubangijinsa nida'an khafiya kira wanda yake buyayye an gane ku kenan yana mai kashe muryarsa wanda jama'a sama'u su san ba me yake faɗa a cikin dare me ake nihi da annida anan addu'a kenan yayin da ya roki ubangijinsa roko wanda yake buyayye shi kadai daga shi sai ubangijinsa jama'a sama'u su san ba me yake faɗa wanda wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladabba na addu'a idan zaka yi addu'a ka kadai ce musamman kuma a cikin dare ka gana da ubangijinka kada wani ya san me kake yi na addu'a menene kake faɗa ga ubangijinka wannan yana ɗaya daga cikin ladabba na addu'a mutum ya koyi addu'a kamar yanda yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki ubangijinku halin kuna masu kaskanta kai ga ubangijinku wa khufiya kuma kuna masu koyi addu'a yana daga cikin ladabba na addu'a shine mutum ya koyi addu'arsa shine anan yace izna da rabbahu lokacin da ya roki ubangijinsa nida'an khafiya kira wanda yake boyayye ma'ana addu'a wanda take boyayya jama'a sama'u su san bari yake addu'a shine yace qala zakariya ya fada a cikin addu'ar sa yace rabbi ya ubangiji na wanda wannan shi ma ladabi ne daga cikin ladabba na addu'a kayi tawassuli da suna daga cikin sunayen ubangijinka wanda kuma akwai sirran a karkashin sunan Allah ar-rabb wanda in ka koma addu'o'in annabawan Allah waɗanda suka zo a cikin alqur'ani da waɗanda suka zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga galibi suna tawassuli da wannan suna na ubangiji shine rabb dan haka duk lokacin da bawa ya daga hannunsa yana ya rabb ya rabb ya rabb to wannan Allah yayi alƙawarin amsa masa shine yace rabbi yace ya ubangiji na inni wahana al'azmu minni yace lalle ni wato kashi na yayi rauni an gane ko wanda kana cikin matashi kana cikin maji karfi gangan jikinka ya tuho to duk lokacin da ka ba shekara 40 baya da tijantaka ta fara tunkarowa to jikin dan adam kullun baye za a kai mutum in tsoha ya cin masa an wayi gari da kashi sai tsohe sai fata a jikinsa to anan yana nuna cewa da tijantaka ta cin masa shine yace rabbi yace ya ubangiji na inni wahana al'azmu minni yace ya ubangiji na yace kashi na yayi rauni ma'ana da tijantaka ta cin mu washta'ala ar-ra'su shayba yace kuma gashin kaina ya kunnu da hurhura ma'ana hurhura ta fantsamu lafazin washta'ala an ciro shi ne daga al-ishti'al in aka ce al-ishti'al shine ruruwar wuta saboda ita in lokacin ta yi hurhura gaba ɗaya zaka gani kai ya canza gashin jiki ya canza a cikin dan lokaci wanda yake takaitacce shine yace kamar yanda in ka hura wuta kai tsaye zaka ga ta mamaye dukkan itacen da ka sanya shine anan yace washta'ala ar-ra'su shayba yace hurhura ta ruru wato a gashin kaina yace walam akun bi du'aika rabbi shakiya, yace ya ubangiji na kafin wannan lokaci ban zaman tuba shakiyan tababbe bi du'aika game da roƙonka. Ubangiji na ka saba karba mun addu'a ta, kuma a yanzu ba za ka tabar da ni ba. Wannan kyautata zato ne ga ubangijinsa, haka ake bukatar bawa ya kyautata ma ubangijin shi zato. Kafin wannan lokaci duk addu'ar da annabi Zakariya zai yi roƙi ubangijin shi, ubangiji ta'ala yakan karba addu'arsa. Wannan ladabi ne daga cikin ladabi na addu'a, mutum ya nuna gajiyawarsa da kasawarsa da kaskanta kai ga ubangijinsa. Kaga anan shine yake nuna kaskancin shi ga ubangiji subhanahu wataala. Yace rabbi inni wahana al'azmu minni, yace ya ubangiji na kashi na yayi rauni. Washta'ala ar-ra'su shayba, yace kai na ya guru da kurkura, ma'ana ko ina ita ce. Kaga wannan ya nuna gajiyawar shi da kasawar sa, yana neman taimako da ubangiji. Dan haka yana daga cikin ladabba na addu'a, kafin ka daga hannu ka yi addu'a ka nuna kaskancinka ga ubangijinka subhanahu wataala, ka nuna cewa baka da wanda zaka fake zuwa gare shi face mahaliccinka. Shine yace walam akun, yace ya ubangiji na ban zaman tuba shakiyan tababbi bi du'aika rabbi, wato da roƙon da nake maka ya ubangiji na, kafin haka ka saba karbar addu'a ta, dan haka ni ban zaman tuta babbe ba, ina fatan wannan addu'a da ne ka amsa mu. Yace wa inni khiftul mawaliya min wara'i, yace ya ubangiji na, yace ni naji tsoron almawaliya, wato dangi na, min wara'i bayan mutuwa ta. Wa kanat imra'ati aqiran, yace ya ubangiji na, gaya matata ta zaman tuba karara, ma'ana ba ta aihuwa. Fa habli min ladunka waliya, ya ubangiji na ka bani kyautar da daga wajenka, kai nake bukatar ka bani kyautar da. Yarithuni, dan da zai gaje ni. Wa yarithu min ali yaqub, kuma yayi gado daga cikin iyayen yaqub. An gane ku, yayi gado daga cikin iyalin yaqub. Waj'alhu rabbi, ya ubangiji na, dan da nake roƙonka ka bani, kamai da shi ya zaman tura diyan abin yarda a wajenka. Anan wannan yana nuna mana ladabin addu'a, in zaka roki ubangiji subhanahu wataala bayan ka nuna buƙatar ka da gajiyawarka ka kaskanta kanka, in zaka roki Allah ka roki Allah ya baka na ƙwarai. Ba irin mutanen da in abu yayi kunci sai ka ce wai Allah ya baka koma mai nene. Iya abinda zaka yi ka roki Allah subhanahu wataala ya baka abu wanda yake ma'abucin albarka. Kaga anan roƙon da yi ya nuna makasudin abin da yasa yayi roƙo. Yace wa inni khiftul mawaliya min wara'i, yace ni naji tsoron wato ƴan uwana kenan, makusanta na, min wara'i bayan mutuwata. Wasu malamai suka ce tsoron menene Zakariya yake ji, suka ce a wato yana jin tsoron wai zai mutu ba shi da magaji, waɗannan dangin shi na kusa kar a je su ya zamanto su za su gaji dukiyarsa. Ibn Kathir, Allah ya ji kansa, ya maida martani ya ta fuskoki daban-daban akan wannan, cewa ba dukiya ba ake ne. An gane ku, kamar yanda ayar ta nuna ba dukiya ba ce ba yake jin tsoron cewa ya mutu ba ya da ɗa, wato dangin shi na kusa, ma'ana su zo su gaji wannan dukiya. Yaya zai yi bakin cikin cewa dangin shi na kusa, ƴaƴan ammi da sauransu su gaje shi, bayan da za a yi annabi daga cikin annabawan Allah a sami irin wannan tattara da shi. Fuska ta farko daga cikin fuskoki guda uku da Ibn Kathir, Allah ya ji kansa, ya nuna cewa kasancewar anan shi iya tsoron da ya ji kada a je domin su waɗannan dangin shi waɗanda suke na kusa, bayan mutuwar shi wato su kasance su zo da wata hanya wadda take sabanin hanyar da Allah ya yarda da ita ya amince, su mu'amalanci jama'a mu'amala wadda take mummuna, kenan su lalata addini. Don haka anan shine sai ya roki ubangiji subhanahu wataala Allah ya bashi magaji. Sannan kuma annabi Zakariya, fuska ta biyu, annabi Zakariya kasancewar shi ai ba mai dukiya bane, ya tabbata a cikin hadisi annabi zakariya kafinta ne an gane ku sana'ar shi kafinta ne shine ibnu kathir yace wa mislu hadha la yajma'u mala shi ko kafinta ina shi ina maganar tara dukiya ba ana nuna ba cewa kafinta baya arziki a ana nuna cewa galibi irin wannan sana'a kalla ne ka samu mutum da wata dukiya mai yawa ne yasa saboda kasancewar sai yayi sana'a ne a biya shi to ya ina ya tara dukiyar da zai za a ce ya ji tsoron cewa ya mutu ya bari ɗan uwan wannan ƴaƴan aminsa su zo su gaji wannan dukiya kuma balantana ma su annabawan Allah sun fi kowa kyamar duniya sannan fuska ta uku ya tabbata a cikin sahihain manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa nahnu ma'ashirul anbiya la nuras manzon Allah yace mu jama'ar annabawa ba a gadan duk abinda muka bari sadaka ne an gane ku duk abinda suka bari wannan sadaka ne ga al'umma su ba a gadan su dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya karbi rayuwarsa babu abinda aka dauka aka ba Fatima na gado wanda ita ce diyar shi wanda ya barta kuma ga matan shi babu abinda aka ba su duk abinda manzannin Allah suke bari wannan sadaka ne ga al'umma su ba a gadan su iya abinda za a gaje su sai dai a gaje su ta bangaren abinda suka zo da shi ne ilimi dan haka shine anan da yace wa inni khiftul mawaliya min warai yace ni naji tsoron almawaliya wato sune dangi na min warai bayan mutuwata kenan kada su lalata addini wa kanat imraati akira wato matata ta kasance bakarara ce ba ta aihuwa idan aka ce al'akar shine rashin aihuwa yace fa hadli min ladunka waliya ya ubangiji na ina roƙonka ka bani kyautar waliyan da minka min ladunka daga wajenka kaga anan yayi tawassuli da sunan Allah al-Wahhab dan haka yace fa hadli min ladunka waliya da yayi tawassuli da sunan Allah Rabb wato sai ya roki abin da yake bukata yace fa hadli min ladunka waliya sai yace ya risuni yace dan da zai gaje ni kaga ni yake nihi ya gaje shi kenan ya gaji annabtar da Allah ya bashi shi Zakariya alaihi salam kuma ya gaji ilimin da shi Zakariya alaihi salam yake da shi shine ilimi na at-taura domin yana daga cikin annaba wanda suka gaji at-taura daga wajen annabi Musa alaihi salam kamar yadda ubangiji ta'ala yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية شيني يجي يرسلني واند زي غاجيني كينام أكن أبند نكي كي نكراتم التورا ويرس من آل يعقوب كما يقالوا لغتكين إيال يعقوب معنا يغاجع النبتا يجي وجعله يجي يا أبنججينا waje al-rabbi yace ya ubangiji na dan da nake roƙon ka bani kamar da shi radiya ya zamanto abin yarda a wajenka wannan yana nuna mana ashe kafin mutun ya samu da'a ya dace mutun ya kaskanta ga ubangiji kai ga ubangiji subhanahu wata'ala ya roki ubangijinsa cewa Allah ya bashi zuri'a ta gari ka roki cewa Allah ya baka ƴaƴa waɗanda suke na ƙurai kamar yadda mu'minai suke irin wannan addu'a ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما kafin ya samu dan ne yake addu'ar cewa Allah ya bashi da wanda zai gaje shi ya gaji wato iyalin Yaqub kenan ya gaji annabta kuma Allah ya mai da dan da zai bashi ya zamanto abin yarda a wajen shi ubangiji ta'ala sai ya karba addu'ar sa ubangiji ta'ala yace ya zakariya yace ya kai zakariya kaga anan Allah ya kyautata masa zatansa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya kyautata ma Allah zato to zai samu Allah a wajen zatansa in dai ka kyautata zato da ubangiji Allah zai cika maka abin da kake nema dan haka Allah ya karba addu'ar sa ubangiji ta'ala sai ya kiraye shi yace ya zakariya wato ya kai zakariya inna nubashshiruka ubangiji ta'ala yace lalle mu muna baka albashir fi gulami wato da wani da na musamman da zamu baka an gane ko da ne wanda yake namiji domin gulam ba a amfani da shi sai ga namiji kamar yadda ita mace ake kira da jariya shine yace bi gulami lalle muna baka albishir da samun da namiji ismuhu yahya sunan wannan da wato yahya kafin a haifi dan ubangiji ta'ala ya ambata sunan dan wanda wannan yana nuna mana halaccin kafin ka haifi da kana iya cewa in da namiji ne sunan shi wa ne idan mace ce ce sunan ta wuce kafin a bashi dan da ake bashi albishir sai aka gaya masa sunan dan ubangiji ta'ala ya ce ismuhu yahya sunansa yahya lam naj'allahu min qablu samiya ubangiji ta'ala ya ce gabaninsa wato ba mu sanya masa ba samiyan wani tamka a wajen suna ma'ana kafin shi babu dan da muka taba ambatan shi da wannan suna duk da cewa dangane da cewa lam naj'allahu min qablu samiya gabanin shi ba mu sanya masa ba samiyan wani tamka domin in aka ce as-samiyu shine ash-shabihu wal masir shi mai wasu malamai suka ce da Allah ya ce lam naj'allahu min qablu samiya ma'ana gabanin shi ba mu taba sanya masa tamka domin shi annabi Yahya bai taba saba ma ubangiji niyyar saba masa ba bai taba yi ba wasu malamai suka ce abinda ake nihi ma'ana mace wadda take bakarara bata taba aihuwar dakwatancin annabi Yahya amma magana wadda take mafi rinjaye kamar yadda Ibnu Jarir Allah ya ji kansa ya rinjaye cewa ta hanyar ba a taba sama wani da suna kafin Zakariya alaihi salam wannan kafin Yahya ba a taba sama wani da sunan Yahya malamai suka ce to ai akwai da yawa daga cikin waɗanda an sanya musu sunaye wanda su ma kafin su ba a taba sama wani sunan da aka sa musu ba to menene fa'ida ana malamai suka ce kasancewar Allah ne da kanshi fa yaji binci rada ma Yahya suna cewa shi ya sanya masa suna Yahya wanda Allah bai mika ba zaba ma dan suna zuwa uwa da uba da kanshi ya rada ma dan suna sunan shi Yahya kaga wannan yana nuna wani matsayi ne wanda yake na daraja qala rabbi wato sai Zakariya ya ce ya ubangiji na a lokacin da yaji wannan albishir da aka bashi cewa za a bashi da namiji kuma sunansa Yahya sai ya ce rabbi ya ubangiji na anna yakunu li gulamu yace yaya za a yi da ya kasance gare ni wa kana timraati akira wato alhali matata ta zamanto bakarara ba ta aihuwa yaya za a yi na samu da wa kad balagtu min al-kibri itiya yace alhali balagtu yace na cimma itiyan shine wato ke kasa min al-kibri saboda dattijantaka ma'ana gangan jikina ya ke kashi daga kashi sai fata na tsoho na zama dattijo an gane ko idan aka ce al-iti wato shine wanda ya tsoho kenan ya ke kashi sai fata da kashi jikin shi shine yace wa kad balagtu yace haqiqa na cimma itiyan wato ke kasa ta jiki minan kibari saboda dattijan ta kaya ya za a yi in samu da mamaki yake hada sai ubangiji ta'ala ya sanya mala'ikan da aka turo ya bashi albishir sai ya ce masa kazalika qala rabbuk haka ubangijinka ya faɗa ma'ana zai baka da a matsayin ka zama dattijo kuma a matsayin matarka bakarara ce ba ta aihuwa Allah ya ce za mu baka da huwa alayya hayyin ubangijinka yace samar da da tsakankanin kai da matarka abu ne wanda yake mai sauki a wajena wa qad khalaqtuka min qablu ubangiji ta'ala yace karka manta fa ni na halicce ka min qablu gabanin haka walam taku shay'a wanda baka zamanto komai ba kenan in har kana mamaki a matsayinka na dattijo ga matarka ba ta aihuwa ita ma shekaru sun tura a ce kun samu da kana ganin abun mamaki ne to ga abin da ya fi shi mamaki abin da ya fi shi mamaki a babu kai na samar da kai kamar yadda Allah yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura kamar yadda yace awala yadhkuru lil insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a shine ubangiji ta'ala yace masa huwa alayya hayyin samar da da tsakankanin kai da matarka abu ne mai sauki a kaina a wajena wa qad khalaqtuka min qablu tabbas ni na halicce ka gabanin wannan da ya haya wa lam taku shay'a ba ka zamanto komai ba ni na samar da kai dan haka wannan ba abun mamaki bane a lokacin da aka faɗa masa haka kala dan saboda murna da bege sai ya ce rabbi ya ubangiji na ij'alni aya sanya min wata alama wadda zan gane cewa matata ta dau ciki kala ubangiji ta'ala ya ce masa ayatuka alamar cewa matarka ta dau ciki Allah tukalliman nasa salata layalin sawiya shine ba za ka iya ma jama'a magana salasa layalin tsawon wato darare uku sawiyan kuma kana lafiya kadan babu wata rashin lafiya tattare da kai wanda za ta hana ka magana wannan kudura ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala magana ba zai iya ma jama'a ba amma ambaton Allah zai iya gashi lafiyarsa kalau babu wata rashin lafiya babu wani abu da ya same shi an gane ko shine Ubangiji ta'ala ya ce ayatuka alamar cewa dan da za a baka ya kusanta cewa mata ta dau ciki Allah tukalliman nasa ba za ka iya ma jama'a magana salasa layalin tsawon kwanuka uku darare uku sawiya ma'ana kana almadaidaici lafiyarka kalau babu wata rashin lafiya tattare da kai dan haka kenan lafazin sawiya anan yana daukan fuska biyu sawiyan in ma ya kasance kenan bi ma'ana sahihan saliman min ghairi ba'sin wala kharsi shi Zakariya yana mai lafiya kalau babu wani bebanci babu wata rashin lafiya tattare da shi wanda za ta hana shi magana wasu malamai suna fassara sawiyan ai kenan sai ya zamanto ai salasa layalin sawiyan ai mutatabi'at kwanuka uku wadanda suke masu bibiyar juna ba za ka iya ma kowa magana amma magana ta farko ita ce mafi inganci cewa abinda ake nihi kenan Zakariya yana lafiya kalau babu wata rashin lafiya kudura ce ta Ubangiji ba zai iya ma mutane magana ba eh alamar da za ta nuna masa kewa cewa matarsa ta dau ciki Ubangiji ta'ala ke faɗa fa kharaja ala qaumihi min al-mihrabi sai ya fito ga jama'arsa min al-mihrabi daga cikin masallacin sa ma'ana inda yake kebanta yana ibada fa auha ilaihim sai ya ma jama'ar saduni an gane ko domin lafazin alwahyu yana daukan ma'anar al-ishara shine yace fa auha ilaihim sai ya musu nuni an sabbihu bukratan wa ashiya yace ku yi sallah safiya da mareci ko kuma an sabbihu ku ci gaba da tsarkake ubangijin ku safiya da mareci haka ya fito daga cikin inda yake kebanta domin ibada shine al-ihrab suna ne daga cikin sunayen masallaci wurin ibada kenan ya fito ya ma jama'ar saluni cewa su ci gaba da sallah safiya da mareci ko kuma su ci gaba da tsarkake ubangiji subhanahu wa ta'ala safiya da mareci ubangiji ta'ala da ya bashi dan sai Allah yake faɗa ga dan yace ya Yahaya ya kai Yahaya khuzil kitaba bi quwwa Ubangiji ta'ala ya ce ka riki wannan littafi na At-Taura bi quwwa wato da mahimmanci an gane ko ka rike shi da mahimmanci kar kai wasa wa atainahu al-hukma Ubangiji ta'ala ya ce mun bashi fahimtar wannan littafi sabiyan wato tun yana yaransa dan karami wanda ga su manya da tijawa suke famar karatun At-Taura wasu sun tsufa ma basu iya ba basu ida ba hadace ta amma shi yana yaron shi karami Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gadar masa da littafin At-Taura ya haddace littafin ya fahimci abin da yake cikin sa wanda daman shine abin da shi mahaifinsa Zakariya ya roka ya rusuni wanda zai gaje ne a wajen ilimi kenan ya fahimci wannan littafi na At-Taura to da Allah ya bashi dan Yahaya Ubangiji ta'ala sai yake jan hankalin shi Yahaya alaihi salam Allah ya ce masa ya Yahaya ya kai Yahaya khuzil kitaba ka riki wannan littafi na At-Taura bi quwwa wato da mahimmanci kamar yadda can shi kanshi annabi Musa da Allah ya bashi wannan littafi sai da Allah ya ja kunnan sai ya ce ya riki littafin da mahimmanci kuma ya sanya mutanen shi su ma su riki littafin da mahimmanci shine Allah ya ce fa khuzuma ataituka an gane ko Ubangiji ta'ala yake cewa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum dar al fasiqin to dan haka kasancewar duk abin da yake karantarwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da ake bukata mu ni yake shi da muhimmanci ka darjanta shi ka kimanta shi shine Allah yake ce masa ya Yahaya ya kai Yahaya khuzil kitaba karki wannan littafi na at-taura bi quwwa wato da muhimmanci wa ataina al-hukuma sabiya ubangiji ta'ala yace mun bashi fahimtar littafin tun yana yaron sa karami wanda wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa hananan ubangiji ta'ala yace kuma mun bashi wato su da tausayi idan aka ce al-hanan wato shine su da tausayi kana san jama'a kuma kana tausaya musu wanda wannan ita ma wata ni'ima ce ta daban Allah ya jaddada ma Yahaya alayhi salam ba kowa ba Allah yake kimsa masa san jama'a da tausaya musu sai wanda Allah yake so yake kauna manzo Allah ya faɗa wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-rahama ko kuma hadisin da yake cewa hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi man sha'a min ibadi tausayi ne wanda Allah yake sa shi a cikin zuciyar wanda ya so daga cikin bayinsa to shine zai ce wa hananan kenan wannan ma'dufu ne akan wa ataina al-hukuma kenan ma'dufu ne ala al-hukuma wa hananan ai wa ataina ku hananan mun bashi kenan san jama'a da tausayinsu milladunna daga wajenmu wa zakatan ubangiji ta'ala yace kuma mun bashi tsarkin niyya duk abin da zai yi dan Allah yake yi an gane ku sai yace wa kana taqiya kuma ya kasance mai tsara dokokin mu mutum ne wanda yake mai tsara dokokin ubangijinsa baya saba ma ubangijinsa wa barran bi walidayhi ubangiji ta'ala yace kuma ya zamanto barran bi walidayhi mai da'a ne ga mahaifansa mai biyayya ne ga mahaifansa kaga bayan haƙƙin Allah sai haƙƙin mahaifa da yace wa kana taqiyan ya kasance mai tsara dokokin ubangijinsa ne sai yace wa barran bi walidayhi ai wa kana barran bi walidayhi ya zama mai biyayya ne ga mahaifansa wa lam yakun jabbaran wato zakariya alaihi salam bai zamanto ba jabbaran mai girman kai ko kuma wa lam yakun jabbaran bai zamanto ba mai karye inda baggaba idan aka ce al-jabbar wanda ke karye inda baggaba yayi abin da ya ga dama a cikin jama'a ya zalunce su kuma ba wanda ya sai magana kuma lafazin al-jabbar yana daukan al-mutakabbir kenan mai girman kai mai nuna jiji da kai wanda kuma wannan sifa ba sifan mutanen ƙurai bace shine Allah ya wanke zakariya ya wanke Yahaya alaihi salam yace wa lam yakun jabbar ubangiji ta'ala yace bai zamanto ba mai girman kai ko kuma kace wa lam yakun jabbar bai zamanto ba mai karye inda baggaba asiya kuma bai zamanto ba mutum wanda yake mai saba ma ubangijinsa bayan an siffanta shi da sifofi waɗanda suke na yabo a farko dai akwai al-hukum an bashi fahimtar littafi tun yana yaro karami wanda wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji kyauta ta biyu ubangiji ta'ala ya maida shi hananan ma'ana ga san jama'a ga tausaya musu sifa ta uku shine zakatan yi dan Allah tsarkin niyya sifa ta hudu shine taqiyan tsar dokokin ubangiji sifa ta biyar wa barran bi walidayhi yana kuma shi mai biyayya ne ga mahaifansa sannan Allah sai ya wanke shi kuma game da waɗannan sifofi guda biyu an gane ko wanda sifofi ne na halaka sifa ta farko shine girman kai an gane ko kenan tunda menene kishi girman kai kenan kaskanta kai kenan zaka yaba annabi Yahaya alaihi salam game da kaskanta kai damun sifa ce ta annabawan Allah sannan asiya kuma bai zamanto ba mai saban ubangijinsa kenan mai biyayya ne sau da kafa ga ubangijinsa sai ya ce wa salamun alaihi amincin Allah ya tabbata a kansa yawma wulida a ranar da aka haife shi wa yawma yamutu da ranar da yake mutuwa wa yawma yub'athu hayya da ranar da za a tada shi daga cikin kabarinsa yana raye shine yinin alkiyama wanda waɗannan halaye guda uku halaye ne wanda dan adam yakan wuce da su babu wani hali mafi kunci mafi kewa sama da waɗannan halaye guda uku da yana rayuwa a cikin mahaifa a cikin cikin mahaifiyarsa ran da yazo duniya to yazo a cikin kewa an gane ko to Allah sai ya amintar da Yahaya alaihi salam a ranar aihuwa wannan kewa da da yake samu shi baya da ita Allah ya amintar da shi sannan kewa ta biyu da dan adam yake samu shine ranar mutuwa idan aka kai shi aka binne shi zai ga wasu jama'a wanda bai saba ganin su ba wata rayuwa ce zai shiga ta daban wadda bai saba ba, ita ce alhayatul barzakhiyya. To annabi Zakariya alaihi salam Allah ya amintar da shi a wannan hali da biyu. Hali na uku shine yinin alkiyama, yinin da kowa zai tashi a firgice. To wannan yini annabi Zakariya alaihi salam zai tashi yana amince a wannan yini. Na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.